haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan kangararrun yara. To a yayin da masu ruwa da tsaki ke kokarin bankado hanyoyin gyara tarbiyyar yara da matasa, iyaye na gagarumin gudunmawa wajen aurewar tarbiyyar ƴaƴansu. Haka ne gwamnati ke keɓe wurin ba da tarbiyya wa kangararrun yara da ma ba su kai shekaru 18 ba don kaucewa take-taken da suka ɗauka na zamewa matsala a tsakanin al'umma. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Zainab Babaji ta leƙa ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyi domin jin irin ayyukan da yara ke aikatawa da ma hanyoyin gyarawa.
Sunana Precious Barnabas.
Precious daga ina?
Daga from Lagos State.
To me sa ka kawo ki nan?
Lost and found.
Kin bata ne?
Yes ma'am.
Kin bata daga ina kika zo?
Daga from Lagos ne anka kawo ni, aka kawo ni don zuwa mana from Jos nan. Shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita. Shine aka kai mu police, ni aka kai mu correctional center. Daga from correctional center so don come bring us come Jos for here. So we come talk say and we dey for Jos. So don come bring us come here.
Biki san gidan ku bane a Lagos?
Daga
gidan ku yake.
Na san amma daga from Lagos Abeokuta. So baba na tana zama Abeokuta sai mama na tana zama don mama na ta raisu da ma ita ajeje ne tana zauna. To yanzu sun rabu da mama na tunda sun mama na tana nan da rai. So su mama na ta fita zo ta mutu rana din nan shine shine an gaya min cewa mama na ta raisu don ta ma dey for sumo anono my mother.
Baban ki fa?
Baba na tana nan. Shine ya doke ne ya ba ma uncle na wayin zoma da shi. So my uncle did want to try rape me. So she cannot try. So I come wrong.
Wato ya so ya lalata da ke.
Yes. So da ma uncle da sidan for Abuja. Okay, mun gudu na gudu na bar gida din. Shi yasa ta yana so ya rape na ne. Shi yasa na bin gudu.
To baban ki bai neme ki ba?
Na baba na bata sai ni bai sai ni ba.
Yanzu ba san inda kike ba?
Na bai sai ni ba.
Su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda iya baban ki yake ba?
Ina da number uncle na ne. Yanzu an kira shi an ce wai ba shi ba ne. Ba shi ba ne don bai waye ni ba. Yanzu number shi ne ina nan da number shi a geta ina da shi a kai. Amma number baba na ba ina ne da shi a kai.
Suna na Hamza Sani.
To Hamza mai kai aka kawo ka nan wuri?
Yana suspect ina ne wai na kisa. Ni ba ni ne kisa ba. Na karbo waya ne annin abokina. Wai ana suspect din wani wanda aka kashe ni.
To amma yaya abin ya faru?
Ni kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus. Shine shi ya bani wayan sai ya nuna ni ya ce min wai ni ne ya siyar min da waya. Ni kuma ban san komai ba. To daga nan sojoji ne suka kama ni. Daga wajen sai suka kai ni STF. Na yi wata huɗu hannunsu sai suka kai ni CID. Na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu. To daga kotu shi ne suka kawo ni nan. Yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar ana.
To amma anan me kuke yi anan?
Anan muna koyon sana'a. Muna koyon abubuwa da yawa. Kaman aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne.
Kamar
shaye-shaye na yi, amma da na zo nan na gane ba kyau. Allah ya danne na fita na daina.
To amma shekarun ka nawa?
Shekara na 18. An kama na da shekara 16. Iyaye na ni sai rashi.
Me suna na Ma'aza Hassan?
Ma'aza Hassan?
Eh. To Ma'aza kai ne kai aka kawo ka? Ni an kashe abokananmu ne guda biyu, abokanan yana. To an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan. Eh, aka bi yan banga da safe da safe, an zo an gawo wakin. Da aka zo sai ya gawo wakin yaran. Eh, aka samu wani dan banga aka bi su da gudu. Eh, aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikin su. To sojoji sun zo gidanmu neman shi, suka tafi, suka ce to in suka kama shi zai sha wahala. To bayan an yi gwadon kwana 8 da yin abun, ni ina bacci tsakar dare, sun zo sun yan banga kuma sun zo, wai su wai ba za su yadda ba, an da ki ogan su sun kama iyayen yara, ni kuma da ike ni kanin shi ina nan. Eh, ni kuma ya kama ni aka yi police station na kwana 18. Eh, aka yi state CID, sai aka ji da aka yi state CID, aka yi kotu, aka yi shi lawyer, sai ya yi magana. He, aka ba da beli na, he iyayena suka biya. To shine sai mun dawo kotu ranar 25 ga watan 2, sai an banga suka zo, Christian da Muslim sun kai wajen 300 akan su yi a basu mu su kashe mu, har suna zagin ma'aikatan kotu. Shine sai aka ce to shikenan, yanzu za a ɗaukaka ƙarar zuwa High Court. Sai aka yi babban High Court, aka mai da mu CID, aka kai mu High Court 5. Da aka kai mu High Court 5, shine sai aka kai mu, aka yi shara, sai aka kawo mu nan akan da a bare belin mu. Har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba.
Kai shekara nawa?
Shi gaskiya ban daɗe ba, wata 5 ne.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da shirin Ina Za Mu Je Matasa domin jin cigaban wannan shirin. Mun sa madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Zainab Babaji da Salman Abu da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa makasance lafiya. Ma'assalam.
Da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da marici. Aisha Ma'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Ciwon Yamace, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kun kawo muku ci gaban tattaunawa game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da Hajjiya Saudatu Shehu Mahadi, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci RAPA, da barista Abida Hanafi Abdullahi, ma'aikaciyar babban kotu da ke Abuja. Idan ba ku manta ba, mun kwana akan bayanan Hajjiya Saudatu, inda take cewa to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin sirkai, da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka. Za mu tashi akan bayanan Hajjiya Saudatu, wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana. Ai sauraro lafiya. To malama Abida, me zaki dora akai?
To abin da zan kara shine, ni ina sai in ba da kaman shawara ne tun kafin a yi auren ya kamata a dinga faɗakarwa dai la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure yarinya ba ta san me za ta je ta isko a gida ba shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidansa ya ga komai ana yi mishi to sai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me ye haƙƙinta ba shi ba namiji bai san nashi haƙƙi ba amma aka kani ai sai dai aka ce maka kullun kai hakuri sai hakuri sai hakuri to hakurin ne ma za ka yi tunda ka ba san ba za ka ba samu matsala ba amma tun farko aka zo ni da ma'aurata a haɗa su na tare a dinga kaman primarital counseling faɗakarwa kanin aure a zo ni da su tare wance wance ga yadda aure yake da nini da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana magana kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba soyayya ya kunsa ba abubuwa da yawa ya kunsa sai ka je ne za ka gani to kanin ka je din ne yasa ba za a gaya maka ni za ka je ka gani ba in aka zo ni da namiji kai ga haƙƙinka shi kuma mace ga haƙƙinki in ma akwai saɓani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su iya namijin su magana ba mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana kullum ina tuna an ce manzon Allah ya ce in kun samu matsala da mijinka ka tabbata kafin ka yi bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai duniya da yake dole a wani lokaci ana ɗan samu matsala to wani lokaci in na kwanta ila mun dan yi mun samu dan misunderstanding da mai gida haka in na kwanta sai in cike ni in na mutu yau fa yana fushi da mu sai in tare shi ko cikin dare ne zan tare shi tashi zai ce da Allah ki bari ga mu magana ba ci muke ji in ci a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in faɗa mishi duk abin da ke damuna mu gama suhun mu kwanta amma sai ga mata da yawa sai dai a yi tarikewa a yi tarikewa sai ya kai da lokacin da har ba kama da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me yasa kake zaune saboda yara na ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi kuma in kana son ka tafi din za ka ce a'a in yi fita yau mutane za su fara gidanmu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke kamu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen gam gari za su ce ko kuma me ƴan uwansu za su ce amma tun farko aka gaya maka ga abubuwan ka da za ka fuskanta a auren nan gashi in ka zaka iya to in ba zaka iya ba tun yanzu ka san gyaran da zaka yi kamin ma ka shige shi amma kawai daura maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a
ayi kuma
ya yamo hoto a'a eh biki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai min ki ka'a wani ya dinka mu riga sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana da ka abinci ku kuke da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni bai iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ka tashi a gidanku already maman ka ji ta wuce wannan cikin ka gan su suna dan zaman lafiyar su so za ka yi tunanin wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga faɗakarwa kanin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure
lokacin
malama Abida Abida ina da dan tsokaci akan abin da malama Abida suka daba kin san shi primarital counseling din na Abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi ya fi sai ki ga kawai za a yi aure shi namiji ma ba wani jizo na ke shi ne ga aikin da ya aikanci inda
ya har yanzu ne ba a ma magana
yamma ita yarinya wurin walima za a nanata mata wurin sakun lallu za a dawo wurin jima za a nanata kowa zai ta zai to
amma shi namijin kuma ba inda ake
zama amma ce ga mai gida
babu kafa
namijin kamar ma ba a sa aure zai yi ba shi an zo mun ga da shi amma sai kin san kuma har da yadda muke kafa da yaran mu yanzu haka ma ko a gida za ka ga matan su kake ta aiki je ki kai plate kitchen je ki sha shi kuma namiji ko shi da yake ki za ki kai da Allah ka fita ba gurin maza ba ne to tun daga ba ta so wasu fara nuna musu abin da kuma namiji da banyan shi bace da ban kai
ni wannan ganauce ba majiyau ba domin akwai wata da na sani haka tana ita tarbiyar gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai abinda ɗa namiji zai yi ƴa mace tana yi abinda ƴa mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu ƴaƴan wannan gidan matan su wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ke hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce
to kin ga irin haka mutanen mu sai ce ai ta mallake
shi ta mallake
shi mata abinci a kici ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza
to uwar wannan yaran
aka tashi da
shi uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da ƴaƴan su suna zaune da mahaifiyar a gida daya to ta mace ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi. Ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata ke ce kika yi ba daidai ba. Amma za ta gaya mini kai ba daidai ba, ai bai zama muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba. Ai amana ce gare ka, ita za ta nusar da shi wani lokaci yayi fushi shi ita kuma sai ta marawa yar wani baya. To ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani akan ta, mahaifiyarta ba ta sani ba. To da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar din tana yi kuma har yanzu idan kai tuna ta sai ta ce Allah sarki wancan ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama matar
zai rai wannan sai a tinda ce maka yanzu ke uwar miji ke za ki gaya ma abu ina tuna lokacin da zan je haji yana shige na wata bakwai to da dai shi zan kai shi wurin yayan mai gidana in tuna wurin mutum uku kin yanzu gidan ku sai kai gidan ku sai gidan danki wace ni ka kudi ita ce sai ni ban dake su danki miji ba ɗan uwa na ne shi din da zan yi a gidan mu haka zai gidan su sannan kuma na san ta kudi da shi da ɗan gidan mu za su to ni ban ma wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na tunani kuma ita zan kai ma
to kin ga
anan ma mutane da komai sai a ce magana danki miji to ina da haka
yawwa
da abin da ake yi shi ne
shi yasa
wani ke wani hankalin shi bai wani ba ma matsala suke da shi kan shi haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taba bayarwa aka ce wata ta je wurin wani boka suke ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta damu ta ta mata sai ce to shi kenan zan baki magani amma in na baki magani kaman slow poison ne kadan kadan yake ci a jiki ta ce to shi kenan sai ya bata wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata cika abinci sai ta bata bayan kaman kwana uku sai ta dawo ta ce ai yanzu fa bata mutu ba sai ya ce mata ba na ce maganin kadan kadan yake aiki amma kuma kafin yayi aiki sai ta dinga kula da matan kaman ta fi kanta fiye da komai zai bata kaman nan da wata daya ba dan maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita kashe ta ba saboda an ga tana son ta fito shikenan suka fara yin haka da komai ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata dayan sai ta koma da wurin boka su ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita ya ce a ai da ma ni ban ba ki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki iya zama da ita ba amma wannan abu da nayi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda ake mutane ana iya tunanin haka nan to amma tun farko kafin ma kai auren ka riga ka tunani
an gurbata maka tunanin ka
eh to ka riga ka dauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya
Masauraro, a nan za mu yi sallama da ku a yau. Sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Hanifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Ga rahotonmu na musamman na wannan makon.
Satar mutane ko garkuwa da mutane don a biya kuɗin fansa wata sabga ce da ta samo asalinta a Najeriya a sashen kudu maso kudancin Najeriya. Sannu a hankali garkuwa da mutane ya mazaya zuwa sashen arewacin Najeriya. Idan mutum na sauraren rediyo da bibiyar kafafen yaɗa labarai kullun safiyar Allah ta'ala za ka ji an sace ko an ɗauke ko kuma an kama wani ko wanci an yi garkuwa da su sai sun biya kuɗin fansa kafin su samu kansu. Wannan satar mutane dai yana jawowa ƴan uwan mutanen da anka sace ko waɗanda anka kama shiga cikin kunci, taraddadi, rudani, hasarar ɗimbin kuɗin biyan fansa. To ko me ƴan Najeriya za su ce a game da garkuwa da mutane ga wasu mazauna jihar Oyo.
Manugurgwa, gumi local government. A satar mutane bai da kyau. Mu an doke mana moto uku. An amso su naira miliyan uku da mashin uku haka manka bai gidanmu.
Maza ne ko mata?
Maza ne mutum uku na an ga sako mutum guda an ga tai wani gida an ga dauko mutum biyu an ga wasu mutum hudu kenan da haka duk kuma ƴan uwa na ne
wace hanya ka bi wajen biyan kuɗin fansa
abinda manka hada mutane mai 50,000 mai 100,000 haka manka hada kuɗin fansa manka hawo su har mai 20,000 har mai 10,000 mutane sun ba
a wani wuri ne aka sace waɗannan mutane
a karamar hukuma mulkin Galange zo a Gumi
maza nawa ne mata nawa
maza duka maza ne guda hudu guda Aliyu yake guda Alhaji Lawali guda Alhaji Haske guda wani yaro ne karami shi abban sunan ganin shi ba.
To ya kun ka gane waɗanda sun kasace su?
To waɗannan barana an je an bincike su an ka samu informants garin Tulmi yake. An ka zo an ka bincika a hali a gaske kowa ta fara doka. Sai an ka tona asiri ya tunu sai ya fara bayyanawa shi ya doke uwa shi. Sannan ya tafasa kwai an ka ce an ka kama wasu tambowal wasu shinkafi an ka ji an kawo su an ka ji su mutum biyar.
Shi wannan informant uwa ce an ka fara sacewa?
Uwa ce an ka fara sacewa shi wannan informant.
Daga nan sai zama mai ba masu aikata laifi labari.
Ya ba su bayanin duka da rubutaccika.
Ya kuka ji da aka doke yan uwanku?
To mu kan ba mu ji daɗi ba saboda abubuwan da mun ka bai mu muna fatar Allah ya saka mu daga waɗannan mutanen da sun ka cuce mu.
Kwanaki nawa mutanen ku suka yi ga masu satan mutane?
Uku sun ka yi an doke su ran talata wa shagarin Narba. Ran juma'a da sai misalin ƙarfe 1 an ka amsu su.
To an dake su ko an ji musu rauni?
A ba a dake su ban ciwo sun ce ko nuni ba a yi musu ko nuni su ba a yi balahi a lo an ka san ana ba su ruwa su yar Allah ana yan musu ruwa su yi sallah.
Abdul Latif Aladele. Akin na bai abun bai ci ne koro. Sai dai Allah ya horo min.
Saboda me kace baya da kyau?
Saboda sheri ne in mutum wanda ya bida yaro ko uwa shi ko uba shi ne bai da ganin shi kwana biyu ko kwana uku to kaga to sai a kuma sallah to sai ya biya kudi to an bai da kudi to shi ne sai ko ja sai to sai a kare shi ko menene to kaga sheri ne
kuna na Alhaji Umaru nake ji mafuta to game da kinnafi kan abu ne wanda yake ba aiki mai kyau bane ya kamata a ji tsoron Allah a bashi an taba sace maka wani dan uwa ko wani masoyi ko makwabci an taba sace mini aboki wanda mun ka tashi tun muna kanana muna tare kuma sai dai kun biyu makwabci na ne ai an ka zo an kai garkuwa da shi kuma waɗanda suka yi garkuwa da shi akwai wanda an ka samu akwai jini ne ciki dan uwa ne kuma ikon Allah ya sa Allah tona asirin su aka kama su amma kamun banza saboda waɗannan kuɗin da an ka sai da an ka aishi miliyan 4 amma wallahi ko kobo ba gano ba amma kuma da zamba cikin aminci na biyu akwai wani bako na wanda ke kawo min shanu daga Gunu ya dan Ibadan cin mai gida ne da kuɗi miliyan 2 kallan wannan abun bai wada tabbas sai suka ce sai ya ba da miliyan 7 da kyar aka shirya sai da biya miliyan 5 kadi miliyan 7 kenan don haka wannan a ji tsoron Allah kaga wannan gida sun kashe shi
wannan sacin da aka yi na wancan makwabcinka da bakonka ya dade
to wannan da an kai yanzu magana ga da aka je ko kwana 25 na kokore ba a yi ba amma wancan shi kuma yayi doguwar dadewa shekara 1 da yan watanni don haka don Allah a ji tsoron Allah a jara zuciya don Allah a ba kasa ta zauna lafiya
suwana Umar Ja'e chairman kar akele Ibadan to hakikanin gaskiya da sata da kinnafin duk abubuwan nan da ake ba amma masu ciwo bane abubuwa da suke rada na mutane hira da ke dan ma sun sa kowa tsoro ko suwa ta da hankalin mutane sosai yake da kima musamman kinnafin don ba tashi hankalin da ya wuce a ce an dauki dan uwanka an tayar shi baka san yadda za a yi da shi baka san iya ka ce rayuwar shi yadda halin take shiga ba dukkan dan uwa da abokan arziki kowa ya shiga matsala ranar da an ce an dauki wani mutum to duk yan uwa da abokan arziki kowa na cikin mugun damuwa kuma wani kan riga ba su ma kansu sun shiga damuwa domin ba san halin da wannan mutum yake ba san inda za su nemo shi ba kaga wannan babban matsala ce ko za a iya haddasa wa mutum wanda ma an mai kai zuciya shi nesa ba wannan abin na iya kawo mai girma na iya kama shi dan uwan shi kamin ya ga dan uwan nashi
ko ka san wani mutum ko wasu mutanen da aka taba yin garkuwa da su
hakikanin gaskiya wanda an kai garkuwa da su ni ban ma ya kirge su a yadda muke samun labari daban-daban ana ba mu labari ko wanda ke dauka muna jin labari daban-daban ko da yaushe ana daukan mutane kuma daukan mutane a wannan Najeriya ma yanzu abin ya zama mana wani abu daban wanda shine komai damun mu a Najeriya
to yaya batun biyan kuɗin fansa kafin a sako mutum ko mutane
to kuɗin fansa ana biya kuma so da yawa ana kawo mutum a ce sai an biya kuɗi amma ganin gaskiya ka san wasu ana jiya musu kunne ce da kasu kuskus faɗi abin da sun ka biya wasu kuma suna iya furuci ce wanda lalle ga abin da sun ka biya yan uwan suna iya faɗi abin da sun ka biya kamar su kaɓuɗa uwan su suna biya su kaɓuɗa uwan su wasu kuma ba su faɗi saboda suna ji tsoron kuma kada abin ya sake biwa baya bisa ga abin da sun ka biya din nan kuma a tume su akai
da yawa ana sace mutane a nemi su biya kuɗin fansa kuma ba su da kuɗin nan na biyan kuɗin fansar ta yaya suke samu kuɗi har su kai ga biyan wannan kamu da aka yi musu
to kuɗi wanda aka kama an bai da kuɗi ba halin da bai shiga domin akwai wannan ji labarin har da jaki ne ya saida akan neman ya biya kuɗin fansa ka ko sai aka karshe an na ashe mutum jakin da ke hawa ya zo ya itace ya zo ya saida an ka ce ya saida shi don a biya kuɗin fansa an kai gargara da gona da gida babu dabbobi ba abinda ba saida ba akan neman kuɗin fansa duk da wani wanka dauke shi ana ganin duhun shi ne ana ganin kamar akwai kuɗin to a wai gari kila bai mallaki ko da 10,000 ba ruhi asiri Allah ya maina ce na sha a ganin cikin ruhi asiri na dauke shi ana neman kuɗin ko babu su
sunana Dahiru wakilin sarkin samarin kara akiyele Dahiru kansala ake kira na to gaskiya masu garkuwa da mutane ina ganin aikin nan bai da kyau
saboda me
saboda mafi yawan mutanen da suke garkuwa da su idan suka dawo bayan kwana biyu sai ka ji an ce mutum ya mutu dan saboda sun je sun kasance cikin daji zuciya ta buga ba ma karɓar kuɗin ba ai karɓar kuɗi yana dama idan kana da abin da bada wani wanda bai damu bada ai ba kin nafin shi wanda yake damu bada da ake kin nafin shine matsala
ka san wani mutum ko wasu mutane da aka yi garkuwa da su
gaskiya na san mutane zai kai mutum biyu irin akwai wani dacciya na ana kin surul lagba nan yake maniya an taba kin nafin shi kuma akwai wani wanda ake kira Alai Musa bai bu Allah mai cikawa shi ma nan ibada aka mai kin nafin
to menene sakonka ga masu sata mutane
gaskiya sakon mu ubangiji Allah ya sa su ba su bari dan wannan abun bai da kyau ba hanya bace ta musulmi hanya ce wanda kowa yana yin ta wai suna yin ta wanda suka bata wa mutanen musuna
sunana Muhammad Bankano le ibada
me zaka ce game da satar mutane
gaskiya bai da kyau zalunci ne saboda ba su hake gaskiyar su ba kawai kai garkuwa da mutum ka daukai gaban za bai ma komai ba libala sai an biya kuɗi ba gaskiya bane
ka taba ganin wanda an kai garkuwa da shi
wallahi ina ji dai amma ni Allah kai ban taba gani ga idanuna ba
da kaga wanda ya garkuwa da mutane ko kuma wanda yake garkuwa da mutane me zaka ce
addu'a zan yi Allah ya shiryar da shi ya mai da shi kan hanyar musulunci
sunana Umaru Bagire Ibadan abai naga cewa bisa ga masu garkuwa da mutane duk wanda kaga yayi garkuwa da mutum dan uwa ne ba musulmin kirki bane don musulmin kirki bai zo ya dauki dan uwa ne shi garkuwa da shi dan a bashi kudi kuma sannan ya daukai ya kai shi mugun wuri shi aje dan ya wahala sai ina mutunci yake na ina girma yake nan ba mutunci ga wannan abu kuma duk mai yin haka nan bai gama lafiya kowaye shi bai gama lafiya musulmi wanda kai Allah ya taro shi in musulmin kirki na ya bari
kuma in ba musulmin kirki na ba
to Allah ya taro shi ya bari
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana ya ubanci daga damatu angobo kamar sabon kwalta to alhamdulillah boko america ra'ayi da kuke ba mu na jin dadin sa yau ranar yanci 5 october to alhamdulillah ranar yancin kai da muka samu gaskiya muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo mana rana mai albarka shugabannin mu da suka gabata wanda ba su da rai Allah ya ji gansu wanda muke da su mun wanda muke tare da su yanzu Allah ya ba su ikon tabbatar mana aiki na alkhairi yawa ina yi wa kasa ta Najeriya da shugabannin Najeriya gaba daya fatan alkhairi ta tashi lafiya ba su America
Assalamu alaikum VOA ne magana da kan jihar Benue dan tsoho dan malam Bafo na malam Anas yayin da wani kake murnar shika shekaru 60 da samun yancin Najeriya muna bakin cikin kashe marketing board da aka yi na jihohin Arewa muna bakin cikin hana kwakulan ruwa daga kasar Adamawa jihar Benue da kuma can cikin bakin teku wanda aka koma yin aikin daga baya waɗanda suka karya Najeriya suka hana yin wannan aikin ban bi su fani cike da faruwar haka ba
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma
Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.